بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar biyu ga watan Ramadan shekarar Hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Maris shekarar miladiya 2025 daga wannan masallaci na Juma'a dake Area 8 a nan Garki a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda muke gabatar da darussa na wato nasihohi don watan azumi ga iyayenmu mata Allah ubangiji ya sa mu dace a yau zamu yi tattaunawa ne karkashin matashiyar bayani game da masu uzuri na shan azumi ajiya in za a iya tunawa mun fara tattaunawa game da abubuwan da suke da alaka da azumi da hukunce-hukunce musamman waɗanda suka keɓanci iyayenmu mata duk da mafi yawan hukunce-hukuncen akwai tarayya tsakanin mata ɗin da kuma sauran mutane wato mazaje kenan amma dai muna so ne mu taƙaitu kuma ba da muhimmanci wajen wato abin da ya shafi batu da ya shafi mata to a jiya an yi raising wani issue da ya shafi al'amarin masu uzuri na shayarwa kuma su uzuri na ciki wanda har ya kai ga chairman na masallaci Allah ya saka mai da alkhairi yayi tambaya ta musamman akai musamman saboda abinda aka bayyana a cikin karatun zaka iya cewa ya saba wa abinda aka saba ji ko wanda ake bada fatuwa da shi to shi sa muka ga dacewa kafin a tafi da nisa bari mu tattauna issue din in detail watakila cikin awa daya ko kasa da haka dan mu warware ta cikin taimakon Allah wadanda aka ba su uzurin kada su yi azumi akwai su mutane da dama amma za mu fara da wannan da yafi muhimmanci abin da ya shafi ku iyayenmu mata na farko akwai masu jinin haila da jinin haihuwa wato alha'id wan nufasa mace wadda ta haihu da mace wadda take cikin wato kwanaki na bakonta na wata-wata to waɗannan kamar yadda aka sani a ijma'in malaman musulunci in banda wasu khawarija wato yan kalakato gaba ɗaya malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa dukka waɗannan suna yin shan azumi ne a wannan kwanakin za su sha azumi ba za su yi ba sai dai su rama daga baya dalilai akan haka sanannu ne abu na farko akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda yake cikin littafin Bukhari da Muslim wanda Abu Sa'id yake cewa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi adha aw fitr wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito dan yin sallar idi a ranar babbar sallah ko kuma kace a ranar karamar sallah yace bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama huduba wanda ake yi idan an yi da sallah yayi ta wa taron masallata maza dama kuma ya riga ya ba wa mata instruction cewa a gaya wa mata su jira shi zai zo zai musu huduba ta musamman to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo inda suke sai ya musu wa'azi daga cikin wa'azin da ya musu sai yake cewa ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku tawagan mata ku yawaita sadaka fa inni ra'aytu kunna akthara ahlin nari nabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda Allah ya kai ni wato ziyara lokacin da yayi isra'i da mi'raji an kai shi ziyara gidan aljanna an kai shi ziyara gidan wuta yace kuma naga daga abinda na gani na rijistar sunayen yan wuta naga mata da yawa a cikin wuta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so al'umma shi ta kai ga shiga wuta saboda a sanadiyar haka ya bada labari ya ce an bani zaɓi ko dai a shigar da rabin al'umma ta aljanna 50% a bani su zuwa aljanna ranar alkiyama 50 kuma su tafi ta wannan option 1 kenan option b kuma aka ce mishi ko kuma a baka damar ceto wato za a yi hisabi duk wanda ya cancanta ya tafi ta zai tafi amma daga baya za a baka dama kai bailin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na zabi ceto din so da a sanadiyar ceto annabi sai ya ceci kowa da yake da imani ba zai kyala kowa ba haka zai dinga fadi tashi a wurin Allah yana neman alfarma yana neman agaji don a bashi dama ya ceci bayin Allah cikin al'ummar sa duk wanda ya mutu da kalmar shahada duk wanda ya mutu da imani duk wanda akwai alamar alula a tare da shi Allah ka sa mu tsira saboda da ya ga mata da yawa aljanna afwan a wuta sai hankalin shi ya tashi shine ya ba su wannan bayani cewa akwai mata da na gani da yawa a wuta saboda kuma sadaka tana maganin musibar duniya da lahira saboda ka yi umarce su da su yawaita sadaka har yanzu kuma wannan umarnin yana nan ana so mutane su yawaita bayar da sadaka duk sanda aka ce a bayar fi sabilillahi a ba mabaraci a ba addini a ba mabukaci to yi kokari ki ga kin bayar ko da dan kadan ne kuma ki bayar da niyyar cewa kina fata Allah madaukakin sarki ya karba ya cece ki daga dukkanin musiba ta duniya da lahira saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku yawaita sadaka sai wata mata ta ce mushi ya rasulullah bima menene hujjar da yasa kace mun fi yawa a gidan wuta wani irin zunubi muke aikatawa ma'ana su sun ga cewa ai ba su kadai ne waɗanda suke yin zunubi ba maza ma suna yin zunubi to amma me yasa za a ce sun fi yawa a wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda tukfirna la'ana wa takfurna al'ashira saboda kuna yawaita zagi da tsinuwa a zagi sirika a zagi kawa a zagi malami a zagi mai gidan ma ba a kyale shi ba to wannan yawan tsinuwar balantana kuma ƴaƴa su ma ana zazzagin su balantana kuma wata aminiya da aka hada wani adashi ko wani supply ba a samu nasara ba in aka fara tsine mata albarka ba daga kafa to wannan yawan tsinuwar yawan sakin baki da zagin da yawan la'anta nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine abinda zai kai mata da yawa wuta wato wani abu ne wanda suke ganin ba komai bane wanda suke ganin abu ne mai sauki kawai su fada su more wanda ma wanda ba ta yi za a ce wawuya ce ko ba ta san ciwon kanta ba ko ba ta da zuciya to wannan abin da kuke rainawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi zai kai mata da yawa wuta sannan kuma annabi ya ce wa takfurna al'ashira da kuma butulce wa miji shine al'ashir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ɗaya daga cikin ku za ta zauna da mijinta lami lafiya yana mata duk alkhairin da zai iya wata rana sai a same shi da wani kuskure ko gazawa ta dan adam ko wani abu da ba haka ta so a yi ba sai ta manta da dukkanin alkhairin nan kaji tana cewa ma ra'aitu minka khairan qattu ni ban taba samun alkhairi tare da kai ba tunda muke zama da kai ni ban taba ganin wani alkhairi ba ta manta duk alkhairin duniya da ya mata wanda alkhairi na farko shine da yace yana son ki ba inda bai ce yana son ki wata kila da haihuwa kina nan baki aure ba wata kila akwai kawayen ki da haihuwa ba su samu miji ba sannan ya baki sunan shi ya baki gida ya baki abinci ya mutunta ki kuma yana lallaba ki duk abin da kike so haka yake yi ko baya so ai wannan kadai ya ishi mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai annabi yake cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil aqil min ihdakunna yace wallahi ban taba ganin mutane masu naƙasa a addinin su da ainihin hankalin su amma kuma suke juya mai cikakken hankali yadda suka ga dama maza suna da cikakken hankali mata suna da tauyayyen hankali amma kuma mata su suke juya maza nabi yace ban taba ganin haka ba sai akan sai wata mata ta ƙara yin tambaya tace wa ma nuqsanu dinina ya manzo Allah me kake nufi da cewa addinin mu bai cika ba sai annabi ya ce alaysa idha hadat ida kunna la tasumu wa la tusalli ashe idan dayan ku tana haila cha nake ba ta azumi kuma ba ta sallah to kun ji dalili idan mace tana haila ba ta azumi kuma ba ta sallah suka ce kwarai kuwa yace fa zalika ni qusanu diniha to ai wannan ai tawaya ne a addini, a ce kwana hudu, kwana biyar, ba sallah, ba azumi, kina musulma. Inda namiji ne ya yi haka, da ya zama kafiri ma. Ma bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarkus sala. Tsakanin mutum da tsakanin kafirta da zama mushriki shine a ce ya bar sallah. Amma duk da ita shari'a ce ta bata dama kar ta yi sallah din, amma kuma dai ba za a rubuta mata ladan sallolin da bata yi ba. Saboda haka wannan wurin ba lada, ba la'ada, ba zunubi. Wannan shine fadhalika nuqsanu diniha. Wannan shine tawaya a cikin addininta. Nuqsanul aqli kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda in an je wajen alƙali za a bada shaida. Idan mutum ya iya kawo maza guda biyu za su yi masa shaida. Amma idan ya kasa kawo maza guda biyu, ya kawo namiji daya, to sai a ce ya ƙara nemo mata guda biyu. Farajulun wa mar'atani an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra. Sai a nemo mata guda biyu a madadin namiji daya. Saboda mata iyayenmu yadda Allah ya yi ɗabi'ar su, akwai tausayi, akwai suna gabatar da emotion, wato a'ifar su akan hankali. Da za a zo sai an gama magana tsab, a ce alƙali ya ce ta bada shaida. In ta kalli wanda za ta bada shaida don a kan shi, ta ga ya bata tausayi, sai ta ji karaya a zuciyarta, sai ta ga ba za ta iya faɗan gaskiyar da za ta ja a yi mai hukunci ba. Wataƙila ta fushe da kuka a wajen, ko kuma ta kama rawar baki, abin da ba zai tabbata yadda yake so. Kun dai fi ni sanin haka. Akwai abin da kuna ji kuna gani, ba za ku iya hukunci a kan shi ba saboda ɗabi'arku. To shi kuma alƙali baya amfani da wannan ɗabi'un. Amma sai a zo da mutum biyu. In wata ta ji tausayi ba dole ɗaya ta ji sosai ba. In wata ta manta ba dole ɗaya ta manta ba. To wannan dai a shahid a nan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, alaysa idha hadat ihdakunna la tasumu wa la tusalli. Kun ga ya tabbatar mana da cewa a shar'ance mace in tana jinin al'ada ba ta yin azumi, haka nan in tana jinin haihuwa. To amma kuma za a rama. Saboda mene? Saboda har ila yau akwai hadithi tabbatacce daga Aisha radiyallahu anha wanda ke cikin Bukhari da Muslim, wanda wata mata ta tambayi Aisha cewa me yasa ake umarnin mace da ta yi jinin al'ada cewa ta rama azumi amma kuma kar ta rama sallah? Sai Aisha take ce mata, ahruriyatun anti, shin ko dai ke mutumiyar garin Haraura, wani gari ne da ya tara ƴan ƙalaƙatu wanda ba sa aiki da hadisi, kuma a cikin alƙur'ani ba inda aka faɗi wannan magana sai dai a cikin hadisi. Matar ta ce, a'a, ni ba ƴan ƙalaƙata bace, amma dai ina tambaya ne. Ta ce, to mu dai mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ɗayanmu takan yi jinin al'ada sai a umarce ta da ta rama azumi, ba a umarninta da ta rama sallah. Saboda haka za a rama azumi amma ba za a rama sallah ba. Kuma kamar yadda muka faɗa a jiya, ana so ki gaggawar rama azuminki da zaran watan Ramadana ya wuce, kafin ayyuka su yi yawa, kafin ki yi nisa da azumi, kafin jikinki ya saba da cin abinci yau da kullum, sai a yi marmaza sai a rama. Wannan ya fi kusa da tsoron Allah, ya fi kusa da samun tsira. Ina fata mun gane. To wannan shine kashi na farko kenan, mata masu jinin al'ada da mata masu jinin haihuwa. To wani abin tambaya a nan shine, shin idan ba ki azumi kina hutu saboda wannan yanayin, shin za ki dinga cin abinci a gaban 'ya'yanki da mutanen gida, kowa yana ganinki, wata ma tana gadara tana nuna ai ita isasshiya ce, koko za ki dinga ɓoyewa ne? A da can iyayenmu na da ɓoyewa suke, babu wanda zai san cewa ba ta azumi, hatta mai gidanta ba dole ya sani ba. Saboda haka za ta ci abinci sai ta ɓuya, ko sai duk yaran gida sun fita sun tafi makaranta, ko an aike su ko sun tafi islamiyya, sai ta ci abincinta a ɓu a natse, ta goge bakinta, baki alaikum, baka lafiya, ciki lafiya. Da haka ake. Yanzu kuma da modernity ya zo, ci gaban yau da gobe da cakuɗeɗeniyar al'adu da kwaikwayon Turawa da kuma wasu ustazai da suka zo suka zuga mata cewa ai ba sai kin ɓoye ba, sai aka wayi gari kawai sai kaga wata ma tana tafiya a cikin mota ta akan titin Abuja din nan kawai tana cewa gushi wai ta tana ga duniya cewa wai ba ta da tsarki to wannan gaskiya ba al'ada ce mai kyau ba mummuna al'ada ce kuma ba kiya koya ma yaran tarbiya saboda ai shi wannan al'adan na kiyama ce dama ai ba abin a fallasa bane a ce ai yau ina yin kaza kun fi ni sanin cewa za ku iya rayuwa a wuri a cikin makaranta ko a unguwa ko a ma'aikata akwai wanda ba a taba sanin randa take hutunta tana wani sirri ne nata da ba a sani ba kuma koda an sani ba wai za a sani ne ta hanyar ita take announcing cewa yau ba na azumi ba in lokacin sallah yayi ta san da bara da ta yi ba za a gane ba saboda haka ni a nawa tunanin a tunani na da dana miji ina ganin ba abin kirki bane a san cewa yau baki azumi saboda kina haila kuma a ganki kin zauna kina nika abinci a tsakar gida idan yara to idan yaran ki suka tambaya yaran nan yanzu da very inquisitive yaran nan yanzu masu yawan tambaya in sun tambaye ki sun ce mama me yasa baki azumi me zaki ga musu in kin ga musu ma ba za su fahimci abin ba shin zaki musu wani bayani ne mai zurfi ko ku zaki ce ne tashi ku bani waje bana san rashin kunya da sun tashi kuwa za su je makwabta su ce mamanmu ba ta azumi yau gandiya ce shikenan sun yi announcing mu duk duniya cewa baki azumi so da haka ina ganin wannan tsohuwa al'adar ta fi dacewa da mutunci ta fi dacewa da sanin ya kamata a ci gaba da aiki da ita wannan al'ada ta turawa a ban musu kayansu ina fata muna ganewa sai mu tsallaka gaba ta biyu shine batu game da mai ciki din da mai shayarwa mata masu ciki da masu shayarwa kamar yadda kuka sani suna fama da yanayi wanda ba za a iya cewa lafiya lau suke ba suna wani yanayi ne na wani stage a rayuwa wanda kamar yadda kuke cewa kafa ɗaya duniya kafa ɗaya lahira kamar dai mai ciki haka mai shayarwa tana da buƙatuwa sosai zuwa ga cin abinci akai akai don samun isasshen ruwan mama saboda ɗanta ko ɗiyarta ta samu ta sha ta ƙoshi ta girma to wannan ruwan mama da ake buƙata akwai wanda in tana azumi ba zai taru ba akwai wanda kuma Allah ya mata baiwa da yana iya ya taru ɗin ko da ba ta azumi wata kuma tsawon watannin wataƙila daga farkon haihuwa zuwa wata huɗu ko wata shida ana samun ruwan nono sosai daga bayan nan kuma ba dole a samu kamar na farko ba to haka kuma wata ma a halin ciki ɗin wata a watannin ukun farko first trimester ta yi wahalar take sha zai ragu in an shiga second trimester haka dai haka ne to ku dai kun fi mu sanin wannan abu amma mu za mu yi magana ne akan hukuncin musulunci game da haka a taƙaice malaman musulunci malaman fiqhu gabaki ɗayansu sun yi ijma'i ko a ce sun yi ittifaki akan cewa mace mai ciki ko mai shayarwa tana da dama ya halasta gare ta ta sha azumi in tana tsoratar wa kanta ko tana tsoratar wa ɗanta da ta haifa ko wanda ke cikinta ko tana tsoratar masu duka biyun akwai wanda matsalan a gare ta ne kawai akwai wanda matsalan ga yaron ne kawai akwai wanda matsalan ga su duka biyun ne tana iya samun matsalan rashin lafiya tana iya samun matsalan cutarwa tana iya samun matsalar ma zubar ciki ko mutuwa ko makamancin haka ana iya samun malnutrition yaro ya rame ya samu kwasharko ana iya samun matsalar abin nan wato ɗaukewar ruwan nono ko yawan samun wato damuwa da makamantansu menene dalili akan halascin haka ga mata shine faɗin Allah da ya ce wa man kana maridan aw ala safarin wanda ya zama ba shi da lafiya ko kuma yana halin tafiya malamai suka ce marid da aka ce ba wai ana nufin dole wai sai in mutumin da ke kwanta a asibiti a duk wani wanda yake da wata matsala wanda za ta hana shi yin azumi to ana lissafa shi a layin marasa lafiya daga ciki akwai mara lafiya din akwai ita mai ciki mai shayarwa ko wanda yake da tsufa wanda yake da matsala na geriatrics tsufa wanda ya zama tsoho sosai ko mace ko namiji wanda ba zai iya azumi ba. Duk wani wanda azumi zai hana shi wato samun walwala irin wannan, to an ba shi dama ya aji azumi. Akwai hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Anas ibn Malik al-Ka'bi yake cewa inna Allah wada'a anil musafiri as-sawma wa shatara as-salati. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ba matafiyi ya aje damai ya aje azumi, sannan kuma an rage mai yawan sallah, wato sallah azhar da al'asr da isha ya dinga yin su raka'a biyu maimakon raka'a hudu. Sannan sai yace wa anil hamili wal murdi'i sawma, haka ita ma mace mai ciki da mace wadda take mai shayarwa su ma an ba su damar suna iya aje azumi. Wannan shine dalili akan halasta musu da akai. Sannan a mazhabin Malikiya suna ganin cewa kai tsaye su a wajensu ciki rashin lafiya ne a wajen malaman Malikiya. Duk da yake a asibiti ba na jin suna kallon ciki a matsayin rashin lafiya, ana kallon shi a matsayin wani yanayi ne kawai da yake buƙatar kulawa, amma ba rashin lafiya ne wanda yake buƙatar therapy, yake buƙatar magani ba. Amma ana iya ilhaƙinsa da mara lafiya, domin yakan zo da zazzaɓi, yakan zo da hawan jini, yakan zo da abin nan tashin zuciya, yakan zo da in mace tana da wani ciwo tare da ita yana iya ya tashi a lokacin, kamar ulcer ko ire-irensu. Kun ga ashe shi ma rashin lafiya ne. Saboda haka duk wanda ta sha azumi sakamakon ciki, to ta sha azumi ne kamar yadda mara lafiya ke shan azumi. Haka nan kuma suka ce ita kuma mai shayarwa ita ma hukuncinta ɗaya da hukuncin mara lafiya, kamar yadda yake cikin littafin Hashiyatud Dasuqi. Sannan akwai wata magana da ya kamata mu kula a nan. Da aka ce ciki, to ya shafi kowane ciki, ma'ana cikin farko ne ko ba na farko ba? A farkon shigan cikin ne a watannin farko ko a watannin ƙarshe? Shin wannan cikin na aure ne ko ciki ne wanda ba na aure ba? Allah ya kiyaye. Idan da ga za a samu wata wadda ta yi ciki a bisa ba aure ba, kamar a ce an mata fyaɗe ko kuma ma a ce zina ta yi, Allah ya tsare, to duk da haka dai tana da wannan damar. Zunubinta na zina yana nan, amma dai tana da wannan damar, haka malamai suka ce. Haka nan mai shayarwa, shin ɗanta ne na cikinta take shayarwa, ko kuwa mai shayarwa ce inda wanda ake cewa azzi'ir, wato mai shayarwa wadda ake ɗaukan ta kwanta raki ta shayar da ɗa, kamar yadda Larabawa suke. Larabawan suka haifi ‘ya’yansu ba su cika shayar da su nono da kansu ba, suna kai su inda ake shayarwa a musu a dinga biyan kuɗi. Kamar yadda muka sani a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma an shayar da shi nono a wata ƙabila da ake ci musu Banu Sa'ada, wurin uwarsa ta wajen shayarwa ita ce Halima As-Sa'adiyya radiyallahu anha. To idan a irin wannan al'ada ne, wato wadda aka kai mata ɗa ta shayar da shi ba ɗanta ne na cikinta ba, to ita ma tana da wannan damar. In ya zama a sanadiyyar shayar da shi za ta buƙaci ta sha azumi, tana da wannan damar. To haka kuma wal mutabarri'a, akwai matar da kuma take shayar da ɗan da ba nata ba, amma ba biyan ta kuɗi yake ba. Alal misali, ke ce kin haihu, sai wata ‘yar uwarki ko ƙanwarki ko abokiyar zamanki ita ma ta haihu, sai zama tana da wani ciwo wanda ɗanta likita sun ce kar ya sha nonon. In ya sha nonon zai ɗauki wannan ciwon, ko kuma a samu mutuwa, uwa ta mutu ta bar ɗa, sai ki kuma ɗauko a kawo miki, ke ce ‘yar uwarta ko ƙanwarta ko ƙawarta, sai kina shayar da ɗan saboda akwai nono a tare da ke. Yanzu wannan kina yi ne a matsayin taimako kawai, ba ɗanki ba ne, ba biyanki kuɗi yake yi ba. Ita ma mai irin wannan shayarwan tana da damar ta ajiye azumi a sanadiyar shayarwan. Ina fata muna ganewa. Sai mu zo asalin baitul qasid. To menene abin da ke kan mace wadda ta sha azumi sakamakon irin wannan yanayin na shayarwa ko ciki? To kamar yadda muka fara ambatawa a jiya, ya shahara a nan ƙasar cewa ana baiwa mata fatawa malaman mu suna bada wannan fatawar, kuma ni ma na bada wannan fatawar ba su ɗaya ba su biyu ba, kafin daga baya na gane cewa ba ita ce fatawar da dace a bayar ba. A da fatawar da ake bayo mata shine cewa duk wadda take da ciki ko take shayarwa to ba wani matsala, ta sha azumi in ta ga ba za ta iya ba. Abin da ke kanta shine kullun azumin da ta sha, idan magariba yayi sai a dauki kabaki na abinci sai a bayar sadaka a madadin wannan azumin. Sadaka bayan sallah ba ruwanta, bayan ta sauka lafiya lau ta ci gaba da harkarta ba abin ta azumi, ta ci banza ni da yaran sakkwatawa. To gaskiya saboda Allah wannan fatawar akwai ta a rubuce, amma gaskiya fatawa ce mara inganci. Sadaka Allah ya gafarta mana da muka dinga ba da ita a da. Allah ya gafarta mu wanda suka dinga aiki da ita. Malaman fiqhu suka ce kamar a mazhabin Shafi'iyya da mazhabin Hanabila da wasu malamai cikin magabata kamar Mujahid Ibn Jabr, su a wurinsu suka ce duk matar da ta sha azumi saboda ciki ko shayarwa to za ta yi duka abu guda biyun ne, za ta rama kuma za ta bada sadaka abinci. Su a wurinsu haka ne, kun ga wannan nasu yayi tsanani, ga ramuwa kuma ga ciyarwa, wato ga mari ga tsinka jaka kenan. To wannan fatawa ta su ta yi tsanani, da haka malamai ba sa ganin dacewarta. Akwai kuma wasu malamai kamar Ata Ibn Rabah babban malami cikin tabi'ai da jamhurin malaman Hanafiya da Al-Hasan Al-Basri da Bahaq da wasunsu malamai da yawa suka ce abinda ya wajaba a kanta shine kawai ta rama azumin, in kuma ta ciyar tare da ramuwar to wannan ƙarin lada ne amma ba dole bane. To wannan shine fatawar da tafi inganci, cewa abin da yake kan mace wadda ta sha azumi shine ta rama bayan sallah, lokacin da kika samu zarafin ramawa, lokacin da yaron ki yayi ƙwari ko kika fara bashi wani abu na abinci wanda ba dole yake buƙatuwa zuwa ga nono ba, to sai ki dauniya sai ki rama azuminki. Idan kin hada ramuwan nan da ciyarwa to kin kyautata, idan baki ciyar ba ba dole bane, domin dama ita ciyarwan ai al'ada ce mai kyau musamman a lokacin azumi. Me yasa yake so sanda mutum yake rama azumi to ya hada da wasu ayyuka na azumin? Tunda kin ga ai a wannan kwanakin ramuwa ai ba za ki ashan ba, ba za ki salatul laili ba, ko kamar yadda a yanzu da kike cikin azumi, idan kina da larurar shan azumi ba za ki salatul laili ba. To haka a bayan sallah in an zo ramuwa azumin kadai za a yi, to dan a sake samun dama ta ƙarin lada to mustahabbi ne ana iya a ciyar, a dinga bada abinci sadaka. Fatawa ta uku wadda da ake bayarwa din ita ce fatawa Abdullahi dan Umar a wani zance da aka samu daga gare shi, da kuma ta shahara sosai daga Ibnu Abbas, cewa abinda ke kan mata masu ciki da masu shayarwa in sun sha azumi shine yut'imani wala qada'a alaihima, za su ciyar amma babu ramuwa a kansu. Saboda haka zaki dauki abinci da faffe ko danye gwargwadon bukata, gwargwadon al'adar da aka saba na abinda in an ba mutum za a ce an ciyar da shi, sai a dauka sai a ba talaka kuma bukaci ko maraya kuma kamantansu. Wannan fatawa ta Ibnu Abbas, Allah ya gafarta masa ya kara masa da shi da mahaifinsa, tana cikin littafin Al-Mughni na Ibnu Qudamah Al-Maqdisi a cikin mujalladin sa na uku. Hakanan Al-Imam Al-Jassas Abu Bakr ya hakaito wannan magana a cikin littafinsa Ahkamul Qur'an. Hakanan Al-Bazzar ya ruwaito da Al-Imam Abu Dawud a cikin littafinsa As-Sunan, dukkaninsu su ruwaito daga Ibn Abbas. Riwayar Bazzar Ibn Abbas aka ce annahu kana yaqulu li ummi waladin lahu, yana da wata ummu walad ita ce baiwa sadaka concubine wanda yake tarayya da ita har ta haifa mishi ƴaƴa, to ita ake cewa ummu walad, wato mahaifiyar da wadda ba mata aure ba baiwa a zamanin suna da bayi, to tana da ciki cikin watan azumi, sai yake ce mata, yace mata, anti bi manzilati lati la tuqiquhu, ke matsayinki daya da wadda ba za ta iya azumi ba, fa alaykil fida'u, dan haka ki bada fidiya, wala qada'a alayki, kada kirama. Wannan asari sahihi ne, al-imamu ibn hajar ya inganta shi a cikin tarkhisul khabir, kafin shi ma kaman al-imamu daruqutni a cikin sunan din sa, saboda ka asari ne tabbatacce. Wato yayi kiyasin mace mai ciki da mace mai shayarwa akan tsoho da dattijuwa masu shekaru da yawa, to inda kiyasin ya lalace shine su wadancan da dattijo da tsohuwa wanda suka yi shekaru wanda an riga an cire rai da cewa za su sake samun ƙarfi ko lafiyar azumi, saboda haka sai dai a ci gaba da kula da su hatta Allah ta kasance. Idan mutum yana da dattijo mahaifi ko dattijuwa mahaifiya wadda ta riga ta tsufa ta wuce 80 ta doshi 100 ko 90, dukkanmu mun san cewa wannan ina din to fa mutuwa kawai take jira, ba haka bane? Kullum ba a dinga cewa Allah ya sa a rabu lafiya, saboda an tabbatar cewa daga nan sai mutuwa kawai. Hasali ita kanta zaka ga wani lokaci tana fatan ma ta mutu, ta huta kowa ma ya huta, saboda haka babu ranar da ake sa ran za ta yi lafiya ko ta yi ƙarfin da za ta yi azumi. Amma ita mai ciki da mai shayarwa babu shakka, in dai da rai da lafiya, wannan yanayin zai wuce, ta dawo cikin ƙarfinta da kuzarinta, kuma za ta iya yin azumi. Tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka bane? Haka ne ko? Kun ga ashe ba su iri ɗaya ba, saboda haka bai kamata a yi ƙiyasin su ba, saboda ƙiyasun ne ma'al fariq, an yi kwatance, an kwatanta abin da ba iri ɗaya ba. Da haka sun fi kama da mara lafiya wanda rashin lafiya ya bujuro mishi, amma idan ya yi magani ya samu medication ya warke, zai koma da lafiyarsa, sai ya ci gaba da ibadarsa ta azumi. Saboda haka sun fi kama da mara lafiya wanda rashin lafiya ya bujuro mishi, ba su fi kama da wanda yake ainihin wato mai rashin lafiyar tsufa wanda ya riga ya tsufa, wanda ba a asarin cewa zai warke ya dawo ya ci gaba da rayuwa lafiya lau. Saboda haka abinda ke kan mace wadda ta sha azumi sakamakon shayarwa ko sakamakon ciki, to shine za ta rama wannan azumin. Sai dai mu lura ga mace mai shayarwa, kun ga ramuwar iri biyu ne. Akwai ramuwar azumin da ta sha sakamakon zubar jinin haihuwa, wannan yana tare da jinin haila, hukuncinsu ɗaya. Sai kuma bayan ɗaukewar jinin haihuwa, idan har yanzu tana da buƙatar ta ci gaba da sha, to shine yanzu hukuncinta ya juya kamar hukuncin wane? Hukuncin mara lafiya ko matafi. Ina fatan mun gane bambancin. Wancan na farko, sanda take jini dolanta za ta sha azumi. Amma na biyun, sanda jini ya ɗauke bayan 40 ko kafin 40, to optional ne, sai in tana da buƙata. Wancan na farkon ba azumi ba sallah, amma wannan na biyun ta koma yin sallah, amma tana iya ta yi azumi in ta ga za ta iya, tana iya kuma ta bari in ta ga ba za ta iya ba. Allah ya sa mun fahimci bambancin. To abin tambaya a nan shine, ana iya ce to Allah gafarta mallam, yanzu mun ji wannan sabon karatun naka, ya za mu yi da shekarun baya da muka yi ta haihuwa, muka yi ta jego, muna shan azumi ba ma ramawa, muna ciyarwa? Na san ya kamata a ce mata da suke shekarun haihuwa wanda suka taɓa aiki da wannan fatawar, su yi wannan tunanin, su yi wannan tambayar. To wannan abu ne mai sauƙi. A baya can da aka ba ku wannan fatawar, an ba da ita ne ba bisa son zuciya ba, an ba da ita ne gwargwadon abin da karatu ya kai ga lokacin, gwargwadon abin da fahimtar malaman da suka ba ku fatawa a lokacin iya abin da suka sani kenan. Ka'ida kuma ita ce laqad ahsana man intaha ila ma alima, wanda duk ya tsaya a iya abin da ya fahimta, to ya kyautata, bai munana ba, bai yi mummunan aiki ba. saboda sun ba ku fatuwa ne da abinda suka fahimta kuma kuka yi aiki da abinda suka gaya muku ba bisa san zuciya ba. To daga baya kuma sai ya bayyana cewa wannan karatun ba shi ya dace ba, to shikenan sai a koma wanda ya dace din, don Allah ya so na bayan babu komai. Musamman daga cikin abin da ya sa muka ƙarfafa cewa a daina ba da wannan fatawar shi ne, kamar yadda na ambata muku a jiya, tsakani da Allah mata da dama sun yi abusing wannan fatawar, suka ɗauka kawai lasisi ne shi ciki da lokacin lokacin goyo, to lasisi ne kawai permanent na cewa ba sa yin azumi kuma ba sa ramawa, ba tare da lura da cewa shin zan iya ko ba zan iya ba, ina da lafiyar dan dauke azumi ko ba ni da lafiyar daukan azumi. Babu ruwanta kawai shikenan ta zauna ta shantake ba ta azumi. Wata kuma a shekaru 10 ko 8 baya da suka wuce ta haihu so uku ko so hudu, kullun haka take. Saboda haka Allah kadai ya san iya azumin da ta sha, ita ba ta san lissafi ba. To yanzu wannan kace ta rama ita ina za ta fara ramawa. Da haka dole sai dai ayi ta istighfari, ayi ta tuba, ayi ta sadaka kuma a kiyayi gaba. In Allah ya so sai Allah ya sanya ki cikin waɗanda Allah yake cewa ulaikal ladina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin. Mutumin da ya gane kuskuren da yayi a baya ya tuba ya bi Allah ya kuma yana aikin kirki, sai Allah ya juye aikin da yayi mummuna din ya zama ma mai kyau. Ballantana kuma ma aikin da kika yi ba mummuna bane, an yi aiki ne da wata fatawa wadda ita ce abinda aka sani a lokacin, ba wai an yi aiki ne da son zuciya ko an yi aiki da ka babu ilimi ba. Saboda haka babu komai insha Allah akan abinda aka aikata a baya. Wannan maganganun da nake yi ba fa magana ta bace, kamar yadda kuka ji maganganun malamai ne, kuma a wannan zamanin akwai malamai, manyan malamai da suka ba da fatawa da irin wannan zancen da muke gaya muku. Daga ciki akwai al-allama Sheikh Abdullahi Ibn Baz rahmatullahi alayhi, wanda a wannan zamanin babban malami ne cikin manyan malamai. In za a lissafa malamai guda uku waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa wa iliminsa albarka kuma ya ba su karbuwa a duk duniyar musulunci, duniyar ahlus sunna a wannan zamanin shekara 50 zuwa yanzu, to dole a ambaci al-allama Ibn Baz, dole a ambaci Ibn Baz, a ambaci Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen, a ambaci malam Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah ya gafarta musu gaba daya. Waɗannan malaman guda uku a iya sani na babu malaman da Allah ya musu ɗaukaka ta ilimi da karbuwa da kuma albarkar da Allah ya sa wa ilimi kamar tasu. Akwai wasu da yawa amma galibin su ɗaliban waɗannan ne ko kuma wanda suke biyo bayan su. To al-allama Ibn Baz wannan ita ce fatawarsa a karo daban-daban, ya ba da fatawa da haka kuma ya bayyana cewa fatawa Abdullahi dan Abbas akwai kuskure a cikinta. Hakanan Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa mai suna Asharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, al-allama Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen a cikin wannan littafi nashi a cikin mujalladi na 6, bayan da ya koro bayanai cewa ga mazhabobin malamai kala daban-daban game da wannan hukunci, a ƙarshe da ya ambaci cewa za ta rama azumi ita mai shayarwa ko mai ciki bayan ta samu yanayi mai kyau, sai ya ce wa hadhal qawlu arjahul aqwali indi, yace wannan zancen, wato zancen ramuwa din nan shine zance mafi ƙarfi a wajena, a wajen shi a matsayin shi na babban malami. Yace li'anna ghayatu ma yakun annaha fi hukumi almaridi, yace saboda tsananin abinda za a faɗa cewa hukuncinta ɗaya da mara lafiya, hukuncin mace mai ciki ko mace wadda take shayarwa ta wannan fuskar hukuncinta ɗaya da mara lafiya. To 'yan uwana masu albarka, iyayena mata, kun ji wannan bayani game da wannan mas'ala. Zan so a ce na jira action ɗin ko da a rubuce ne, ina so na ji feedback daga gare ku me kuke gani game da wannan zantuttukan na san kamar yadda na ambata jiya na san za ku ji su wasu sababbin maganganu to kuma dama ya daga cikin amfanin zuwa makaranta in ya zama cewa kullun in ka je abinda ka sani kawai shi zaka sake ji to ai zai zama cewa baka da bukatar zuwa kenan ka iya komai kenan amma dama ana zuwa ne dan abinda ka manta a tuna maka abinda ka sani a ƙara ƙarfafa maka gwiwa a kansa abinda baka sani ba ka ji shi sabo dan haka wannan na san ba wai ku kadai ba wasu ma da suke sauraron mu daga nesa za su ji shi garibi saboda haka zan ba da daman feedback amma na fi so ya zama a rubuce mataki na farko kenan mataki na biyu zan ba ku dama ta samun recording din nan musamman na audio na video ma za a iya samun shi akan Facebook da sauransu don ku koma ku sake saurara a natse ko kuma idan kuna da kawaye ko ƴan uwa wanda suke so su ji ku ba su ji saboda matsala ce irin abin da ake cewa ta ummu bihal balwa wato mutuwar kaka'a ce kowa ma ta shafi shi ta shafi kowa bata shafi mutanen anguwar area 8 kadai ko ƴan masallacin nan ba sanadin da aka je dai ku ne dai ƴan mata ku kuke haifan mu kuma wannan abin da yana faruwa gare ku saboda haka zan ba ku lambar ko kuma a samu takarda a rubuta lambobin waya na WhatsApp sai a sa ku a cikin wani group wanda za a tura muku kowa ya samu ina ganin wannan zai fi sauki wanda duk take so ta samu recording din za mu ambaci lambar waya na WhatsApp da za ta iya magana a tura mata sannan kuma za mu ba da takarda wanda za a iya wato sanya lambobi amma wanda take kan WhatsApp kawai da sunaye sai mu saka ku a cikin group wanda za ku ci gaba da samun karatuttuka da muke yi a nan da ma wasu wurare insha Allah wanda ke son kwafa lamba za ta iya kwafewa wanda lamba ne na WhatsApp 081-2016-6844 zan maimaita 081-2016-6844 da Hausa 081-2016-6844 to in kika yi magana ta wannan WhatsApp cewa assalamu alaikum ina so a tura mana karatun da aka yi akan shayarwa da kaza sai kai a tura miki karatun shikenan sannan kamar na ambata za mu saka ku a group wanda za ku dinga samun karatukan insha Allah Allah ubangije ya samu dace to ina fata ya zama na bada bayani gurgurdan hali game da wannan matsala sai mu tsallaka abu na gaba kafin lokaci ya kure shine daga cikin ha'ilayo waɗanda ya halasta su sha azumi shine matafiya mun yi magana akan su a baya amma za mu sake maimaitawa a takaice abu wanda ake nufi da matafiyi shine mutumin da ya bar garinsu ko ya bar alƙaryarsu da nufin zai je balaguro wani waje wannan ya halasta ya sha azumi da sharaɗin tafiyar ta zama ta amsa sunanta na tafiya a al'adance da kuma a shar'ance me muke nufi da haka tafiya da ta amsa sunanta shine abinda za a riƙe guzuri a riƙe suturar da za a yi amfani da su da kuɗin da za a hau mota ko tikitin jirgi sannan kuma za a yi sallama da mutanen gida sannan kuma za a bar gari a je wani gari kuma ana sa ran za a dawo ba an yi ƙaura kenan ba to wannan shine tafiya a al'adance akwai a wajen malikiya tunda su malikiya suna da ka'idar cewa sai tafiya ta kai a yi mata ƙasar sannan ake sauke azumi kuma a wurinsu ƙasar yana da wato adna mudda yana da wato minimum distance wanda sai in an kai wannan distance sana ake fara ƙasar wannan wata magana ce daban in mun shige ta za mu yi diverting attention ɗin kanmu to amma mu ɗauka ma a yadda suka saka ɗin idan tafiya ta kai a mata ƙasar ɗin to sai a yi ana iya a sha azumi abinda ake ce matafiya dole ya zama an bar gari yanzu kamar a nan birnin Abuja za ku iya fahimtar wannan abu birnin na Abuja wataƙila ya kusa 60 kilometers square ina jin wataƙila ma ya wuce haka wato gari ne mai faɗi wanda in ka tashi daga nan kafin ka kai wata anguwa daga nan garki akwai anguwar da za ka ci kilometer 50 baka kai ba haka ne ko kuma duk ba tafiya kake ba, duk kana cikin gari guda, to yanzu wannan ba tafiya bace, da haka ba za a sha azumi ba, mu kiyaye, ba za a yi kasaru ba. Daga nan mutum ya tafi Buhari ko Bagwalada ko Karshi ko wani anguwa mai nisa ko Yanya Maraba, har yanzu bai yi tafiya ba, har yanzu anguwa ya je ƙwarai kuwa duk da nisan, har yanzu ba sunan shi matafiya ba. Ke ma kanki a jikinki ba kiya jin cewa ke matafiya ce, ba kiya yi ma iyalanki sallama, ba a miki addu'a a dawo lafiya, ba a bin sawunki a matsayin yanzu kuna ina, kun isa ko kuwa sunan wannan wurin anguwa to ban da shi, babu kasaru. Balantana ki ce yanzu dan zaki je Buhari ko zaki je Zuba, kawai ki kama shan azumi, balantana ki ce haka. Amma kin ga mutumin da ya bar kamar garinmu na Zaria zai zo Kaduna, to tafiya yayi saboda ya bar wani gari zuwa wani gari. Amma wataƙila a nan Abuja kafin na Zaria ya isa Kaduna, wani bai isa wata anguwa ba, na fata kun gane. Saboda haka dole sai in ya zama tafiya, sannan za a sha azumi. Wanda zai sha azumi a matsayin shi na matafiyi, da zaran gari ya waye, tun kafin ma ya yi tafiyar, misali a ce kina da jirgi ne ƙarfe 10, to wani gari ya waye ba za ki tashi da azumi ba, sai ki karya abinki lafiya lau, ko ki guzurin abincinki da ake da shi airport, ko tashin jirgin ƙasa ko tashin mota. Za ka fara cin abincinka tun daga gida, saɓanin sallar ƙasaru sai in ka bar gari. Sannan wanda ya ɗauki azumin, wato gari ya waye kina da tafiya, sai kika ga cewa bari na yi azumi, bayan an fara tafiyar sai kuma kika ji kina shan wahala ko za ki galabaita, shin za ki iya karyawa? Eh, za ki iya karyawa. Wato da kin so ki jajirce, kin so ki nuna jarantakarki, amma ana kama hanya sai kika ji ba za ki iya ba, kika ga kin fara ganin biyu a uku, sai kawai ki karya, ya fiye miki zaman lafiya. Kar ki je jiri ya kwantar da ki, ko wata tsoho ƙwalsa ta tashi, saboda haka sai mutum ya karya ya ci abincinsa. Dama shi mai azumi, wato mai tafiya, ba a da saɓani a kan cewa zai rama azuminsa, kuma ana so ya yi gaggawar ramawa. To akwai kuma mai tafiyar da ya isa garin da zai je, ya isa garin da zai je, wannan a kan hanya kenan. Kun ga ƙasuru za ka yi ta a kan hanya, kuma za ka yi ta a garin da ka je in ba garinku ba ne. To shin azumi fa za ka yi shi a garin da ka je a matsayinka na matafiyi, ko ba za ka yi ba? Wato kin bar nan Abuja a kan hanya kin yi azumi, kin sha azumi, kin isa Lakwaja ko Lagos ko Kaduna ko Zamfara, inda za ki je wani ziyara ko aiki, ko kin je wata sabga taki, amma dai har yanzu sunanki matafiya, ba garinku ba ne, ba gidan mijinki ba ne, ba gidan iyayenki ba ne, ko kuma kin tafi daga nan kin tafi Umara cikin azumi, shin bayan mutum ya isa Makka ko ya isa Madina kuma zai ci gaba da shan azumi ne da tunanin cewa shi matafiyi ne? To idan har yanzu dai sunan shi matafiyi, amma a wajen abin da ya fi shi ne ya yi azuminsa, saboda abinda ya sa aka ce ya bar yin azumi shi ne mashaƙatu safar, wahalan da ke cikin tafiya. Idan ya riga isa destination ɗinsa, babu wannan wahalan. Ina fata mun gane, babu wannan wahalan. Idan kuwa har yanzu akwai wannan wahala a tare da shi, idan ya sha azumin shi, ya sha azumi saboda wahalan nan ta matafiyi ne. Kamar mutumin da ya transit, wato kin hau jirgi an je Addis, ko an je Dubai, ko an je Jidda, ko an je London, kuma tafiyar ba ta ƙare ba, za a kwana, za a wuni, sannan a sake hawa wani jirgi, to yanzu you are on transit, tafiya ba ta ƙare ba, ko in transit da ake cewa ko, to a nan kun ga duk da mutum ya tsaya a wani waje, amma kuma yana cikin wannan abin da ake ce ma wa asa'u safari, wahalar da ke cikin tafiya da ƙuncinta, to zai iya ci gaba da shan azumi. Na ƙarshe da za mu ambata, shi ma duk da mun ambace shi a cikin fitana ya hadisina, shi ne dattijo ko dattijuwa. Shi ne Allah ya ce wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun, wato mutumin da shekaru suka kama shi, ya zama cewa ba zai iya yin azumi ba, namiji ne ko mace, to wannan ma an halasta mishi ya sauke azumi, kuma babu ramuwa. Abin da ke kanshi shine ciyarwa, idan yana da hali ya ciyar da kansa, in ba yi da hali iyalansa da ke kula da shi sai su ciyar a madadinsa. Kuma alhamdulillah, daga cikin alkhairin da ke cikin musulunci shine mutumin da ya girma a musulunci ya tsufa ya kasa yin aikin ibadar da ya saba yi da, to Allah yana ci gaba da bashi lada, akwai fansho da ake bashi. Saboda haka kar ku shiga damuwa, kar a ji kunci. Kin saba azumin nafila, kin saba sallar dare, kin saba karatun alkur'ani, kin saba istighfari da hailala da salati, kin saba sadaka da kyauta, to sai zamana yanzu shekaru sun kama ki, ba za ki iya wannan ibadar ba. Ko kuma yanzu babu wadata irin da, ba za ki iya wannan aikin sadaka da kyauta ba ko? To Allah zai ci gaba da cewa mala'iku, ku rubuta ma baiwa ta wance ladan ayyukan da take yi a da wanda yanzu ba ta iya ba. Saboda haka tun yanzu da muke da dama, mu dage mu dinga yin aikin alkhairi. Idan Allah ya sa rayuwarmu ta yi tsawo, ko da damar ta kubuce mana saboda shekaru ko saboda rashin lafiya, wataƙila yanzu ba ki da lafiya da za ki iya yin wannan ayyukan, ba za ki iya tsayuwa ki daɗe ba, ko ba za ki iya yin azumi ba saboda ulsa, ko ba za ki iya wato kai kawo zuwa makaranta zuwa islamiyya, ko kuma ba ki da ƙarfin tattalin arzikin da za ki iya yin sadaka da kike a baya, to duk wannan ba matsala ba ne insha Allah. In dai mutum yana yi da can kuma yana yi don Allah, to Ubangiji zai sa mala'iku su ci gaba da rubuta mishi ladan waɗannan ayyukan. Saboda haka mu dage wajen ganin cewa mun yi ayyuka na alkhairi waɗanda za su sa mu samu lada, musamman a cikin wannan watan da kuma cikin sauran watanni na wato shekara. Iya nan za mu dakata insha Allah, saboda lokaci da ya mana halin nasa. Da fatan abinda muka faɗa wanda yake daidai ya dace da shari'a, ya dace da abinda Allah yake so, to muna addu'a Allah ya sanya mana albarka a ciki. Allah kuma ya bamu damar iko na aiki da abinda muka ji, abinda ya zama kurakurai da tantuban harshe da karancin ilimi, Allah ya gafarta mana ni da ku gabaki ɗaya. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda yake sa mala'iku su lullube su da rahamarsa, mala'iku su lullube su da ainihin neman gafara gare su, mala'iku su ɗauki sunayenmu a cikin sunayen waɗanda za a yi musu gafara a wannan watan, a cikin sunayen waɗanda Allah zai yi announcement cewa da wance duk an gafarta musu. Akwai mala'iku wanda suke yawo suna zuwa wuri-wuri, duk inda ake karatun alkur'ani, ake karatun hadisi, ake darasi, za su ɗauki sunayen mutane sai su je su gaya wa Allah. Sai Allah madaukakin sarki ya ce, to ku shaida na gafarta musu gabaki ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, har daga cikin mala'ikun wani ya ce, to ya Allah, har da wance fa a wajen, wance kuma ba dan Allah ta zo ba, har da wance fa ta zo ne kawai don ta rage lokaci, har da wance da take yin kuskure iri kaza da iri kaza. Sai Allah ya ce, mala'iku ku shaida na gafarta musu gabaki ɗayansu. To Ubangiji Allah ya sa mu cikin wannan falalar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.